da shigowa zauren VOA. A yau za mu jira ayoyi mabambanta kan irin tasiri ko akasin haka da soke dokar haramta safarar bakin haure yayi a kasar Niger bayan an kwashi shekaru 8 ana amfani da dokar. Hamid Mahmud shi ne ya jagoranci shirin daga jihar Agadez ta kasar Niger. Ku biyo mu.
Malam Ahmed Isa, shin ana iya cewa a yanzu an fara gani a ƙasa game da sha'anin hada-hada a bangarori da dama?
Masha Allah, muna iya cewa yadda muka ga sari kamar yadda tantankin namu yayi bayani, yanzu tabarakallah inda da ake dokan mutane an rage shi, yanzu akwai wurare wadanda na musamman ne. Ka san da sai ka ga mutum a gidan shi ya mai da gidan shi kamar tasha, tana yake dokan mutane ya tayi. Gwamnati ba ta da labarin shi waye kuma da waye wayar doka kuma ina yaje zubdos ina kai su me yanzu da suka sa wanga sari na mota ba ta fita sai da fede route bisan shi kuma akwai kashin komseriya da na meri da na su sendika. To wannan abu ya tabbatar da mana cewa lalle sana'a yanzu an mata sari, kuma mun ga mutane duka wadanda da suke bisa sana'an nan kuma da aka zo aka yi doka tattalin arzikin su ya kare har suka shiga wani mugun hali, yanzu tabarakallah sun fara falfadowa kadan kadan saboda mutane ne wadanda sun san sahara sun san jigilan wannan bakin haure sun dawo kuma suna ayyukan su yadda ya kamata. Yanzu matsalan mu guda ne kun san da aka soke dokan nan shi wannan jigilan bakin haure ya rage ne da kashi 90 cikin 100 akwai kashi 10 wadanda mutane suka kirkiro wata hayya wanda ake cewa contraband wanda hayya ce wadda muguwa hayya ce ba su ma isarwa a gare sun tawo dan suke yankewa su nemi sara. To wannan hayya tana da hasari sosai tunda suna ganwa da masaloli da dama. Yanzu fatan mu shine duk wadannan hayoyin nan wadanda ba bisa ka'ida ba suke a samu a like su dan mutane duka su zo suna jigilar ga ta bakin haure cikin ka'ida cikin wuraren da an san da su kuma an san da su waye suke aiki a wurin.
Yawa Malam Aminu, ana ku bangare na masu gudanar da aikin hannu, shin kun fara gani a ƙasa bayan soke wannan dokar?
Abinda za mu cewa dai bisa soke wannan doka da aka yi lalle an yi murna da shi, amma gaskiya sakamakon shi a yanzu ba a fara ganin shi ba. Yanzu an soke dokar amma mutane har yanzu kamar suna dare-dare da dokar, wasu har yanzu ba su dawo bisa ayyukansu ba tunda har yanzu kamar ba waye musu kai suka gane ma me ake ciki. Da yawa sun dai shi an ce an soke dokar amma gaskiya har yanzu dokar dai ba ta dawo gaba ɗaya ba yadda aka san da can da, tunda da za ka samu da yawa matasa suna amfanuwa da wannan hanyoyin da ake na safarar baki. To yanzu gaskiya da yawa ba su dawo ba.
Idan aka koma a ɓangaren da ya shafi aikin hannu, ya dokar yanzu bayan soke ta take a ɓangaren ku?
Gaskiya mu dai masu aikin hannu za mu cewa mun yi maraba da soke dokar da aka yi, saboda gaskiya ya kawo naƙasu da yawa, ya kawo cikas da yawa, da yawa sun rasa ayyukansu, da yawa sun rasa sana'o'insu da suke tafiyar da na yau da kullum a bisa ga tsaidaddawa da aka yi. Amma yanzu gaskiya da aka bude muna fata dai abu ya dawo irin na da wancan da aka sani, kowa ya samu bakin rabon shi.
Yawa. To Malam Abdulrahman Biyanu, idan muka dawo wurin ka, jihar Agadez jiha ce da ke da girma sosai, kuma akwai wanda duk da irin matakan da za a ɗauka za ka ga za su bi ta hanyar da bata dace ba ko kuma su fita ta barauniyar hayya ganin cewa a yanzu dokar an soke ta kwata-kwata. Shin wani sha hankali za ku yi wa waɗannan mutanen da suke aikin jigilar bakin haure amma ta barauniyar hayya ba tare da sun bi ka'ida ba?
Bon, ka san shi duk cikin al'amura aka ce za ka samu akwai gurɓatacce kuwa. Donc yanzu irin waɗannan duka babu kamar maganinsu kamar sai hukunci kuwa. Duk wanda ya taka doka dama me ya kamata a mai a hukunta shi. Wanda doka an jaye ta mai kuma da aka jaye ta akwai wadda za ta shigowa wadda za ta ba da cewa kuma in baka yi haka ba baka yi haka ba sai ta dir baka shiga wani tsari ba dole kuma wani abun fa sai ya kai ka
da
ta bugunka har ka kai gaba cire. To yanzu babban abin da muke so waɗannan dokokin da za su zowa na tsara wannan ta yi yakwa da za a yi sabuwa ta kowa da ya samu bakin nashi rabo kenan babban abun da ya kamata sai an doki dan lokaci firma an san wane ne ya kamata dabor ya doki yi safarar ta ne ya ke cikin transport ta tukin dabor sannan wane ne ya kamata ya kawo ma fasaje kin fuske in kuka nura yanzu daga wurin caga ta ma an caga a kowanne da yake da ka gan shi makuwa daga mutanen da za a towa da su da ka gan shi da ka san don ga kawai sai da sirrin cuta ne don ka sai ki bizirke irin wannan eskurokeri kin da wani wane ne da ake kuwa ya cancanta ko tai kin sandika na wa'anga su transporter da an caga su ma su nemi wani tsari su sa cikin me ake cewa ga kungiyoyin nasu don saboda gaskiya cikin irin wuraren nan su tasha su geto sai ka samu gurbatattu gurbatattu akwai su ba su manke ko da yaushe kenan waɗanda suke iya gyaruwa ana iya jawo kansu ta sensibilization
ta
wayar da kai waɗanda kuma vraiment kuka san da dalan kan ne sai ka vraiment ka ɗauki hukunci bisa shi kuma dokan aka hauda ta ya kamata doka ta yi aikin ta ka asasar rai abinda duk yake kawo cikas a cikin tayyar al'amura na duniya duka rashin bin doka doka ta bi wanga ba ta bi wanga a'a doka ta ya kamata an hauda ta ya zamanto doka da oda kowa ya yi ta in dan gidan sarki ne ya yi ta tabige shi in dan gidan talaka ne tabige shi to za ka gani wallahi tsari ya zo kowa ya ta yi daidai
Musa Bashir shin bayan soke wannan dokar mene ne kake gani ya kamata a kawo wanda ba a mulgunawa su bakin ba da kuma wanda ya kamata a kawo domin kawo tsari na ganin cewa duka ba a take haƙƙin bil'adama ba
to kamar yadda dai za mu ƙara jaddada muna magana abin da ya shahi doka duka tsari in kun ga nura kamar doka shine yake tsari shine tsari mai kare kowa duka in an sa doka wannan duk dokar da aka dora to doka ce mai kare haƙƙin bil'adama duk doka da an tsara an sa wannan dokar to akwai kare haƙƙin bil'adama da take karewa kenan yanzu ma abin da ya cancanta yadda aka soke wannan dokar kuma yanzu sai a diba kuma a tsoro wata doka wadda za ta tsara wannan tafiyar kamar a tsara ta kenan bulaguran da za a zankayi a tsara shi su masu tafiyan su ma ga yadda za a ɗauko doka a tsara abu in aka shimfiɗa tsari akan doka in aka bi shi sai ka gani an yi tafiya mai kyau wanda kowa ba a bizguna mishi tunda doka ce ita doka da an bi ta to ba a bizguna ma kowa in aka tsara dokar nan aka ce ga yadda ta ce ai in daga baka bi ta ba ka bizguna ma wannan adam tunda dan ɗan adam ake yin ta to kenan mu dai abinda za mu ƙara cewa har yanzu da bamu ga ba an yi wani magana dan yanzu duk muna diba ya abinda ake an soke doka yayi kyau masha Allah amma kuma muna jira mu gani ko gwamnati wani doka ne za ta ɗauka ta ɗora kuma ta tsara ya za a yi ta shayar da aikin nan tunda kowa za a bashi irin nashi dama a ce wannan ga abin da aka wayi aka tsara maka yi kuma ga abin da aka hana ka anan ne sai ga kin an tace kuma an tsara hanyar tafiya
a baya kun sha samun korafe-korafen su bakin hauran da in ma an musu fa'e ko kuma an zabce musu dukiyar su ko in ma dai an zubuda su shin a bana bayan soke wannan dokar shin wani irin tsari ne irin waɗannan matsalolin da bakin haure ke cin karo da su na fa'i kwace dukiya da kuma zubarwa ya kamata gwamnati ta sa ido sosai wajen ganin cewa ta kawar da waɗannan matsalolin
to ai wannan magana da kai abin kan abin da shahi fadi da wani musguna da komai akwai dokoki da man na kasa wanda san hana a matsayin mutum ya matsayin dan kasa ne ko ba dan kasa ba yawa a kasa ne jirin kashiru to baka da izinin yin fadi ko kai sata ko kuma musguna moni wannan dokoki akwai su a shi mu dace wannan dama akwai su sai dai kamar yadda yanzu kamar an maido hankali bisa kan tsarin yanzu a ce kamar an soke wannan dokar kenan muna tunanin yanzu dai abubuwan za su da rage saboda yanzu tsarin kenan an san yanzu kuma mutum idan ya abin zai fige shi sosai amma dama akwai su wannan dokoki a shin hudu akwai su dama amma kwarafe kuma dan adam wannan yau da gobe abubuwa ne wanda dama ma ba su canza ko da akwai dokar nan ko babu wannan dokar gaskiya mutane za su zo su ka irin kwarkwarfe rayuwa ce wannan ta yan adam
kun ji yadda ta kaya a gauran DOA a yau Musa Bashir ya yi nazari kan soke dokar sai makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya